Assalamu alaikum. Barka da hantsin yau. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za ku ji cigaban tattaunawa ta da shugaban hukumar da ke yaƙi da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa NUMA Dr. Salisu Dahiru a game da bambancin da ke tsakanin yanayin zaizayar ƙasa a arewaci da kudancin Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Ya hukumomi kamar na ku suke taimaka wajen tabbatar da cewa an kare muhalli.
Muna aiki ne akan gyara inda zaizayar ƙasa ya lalata. A hanya mafiyar ko farko shine bayan mun gyara kwalbati da magudanan ruwan mukan tabbatar an shuka itatuwa da tsirrai da ciyayi domin su kama ƙasa so da koda ruwan sama ya sauko ba zai wanke ƙasan ba. Bayan haka kuma mukan taimakawa su jama'a da suke kusa da maimakon su rinka noma ko haƙo ma'adinai ba tare da bin ka'idan yadda zai rage zaizayen ƙasa ba. Mukan taimaka musu da basu wasu hanyoyi na samun abun masarufi ba tare da sai sun yi irin waɗannan ayyukan da zai jawo zaizayen ƙasa ba.
Matsalar zaizayar ƙasa matsala ce da ta shafi kudu da arewa a Najeriya. Yaya al'amarin yake? Abin da yake jawo zaizayar ƙasa a arewa shi ke jawowa kudu?
Abin da ke jawo zaizayar ƙasa kudu da arewa sun bambanta kaɗan. A kudu ƙasan su ba shi da danko kuma su sukan samu ruwan sama kusan kowane wata, saboda haka cikin shekara za a iya yin ruwa kusan kowane wata, kuma ruwan nan idan ana yin sa ya fi na arewa yawa. Wurin da kusan ɗaya ne shine a ko ina ko arewa ko kudu an riga an sassare dazuzzuka, saboda haka ruwan nan na sauka zai sauka ne kai tsaye akan ƙasa wadda babu bishiyoyi ba ciyawa da ya kare su. Tunda na kudu ƙasan yana da laushi ba shi da danko, ba wuya zaki ga ƙasan ya zaizaye sai a samu zazzabo wadda zurfin sa ya kan kai mita 100, kuma a shekara in ya dinga rubtawa zai iya tafiya tsawon kilomita 1 a shekara ɗaya kawai. Amma a arewa yawancin wuraren da muke ƙasan na da danko, saboda haka kuma ba a samun ruwa da tsanani kamar na kudu, so yakan yi a hankali a hankali ne. Shi kuma na arewa burbuɗi ne da turɓaya, idan ruwan sama ya zo ya kwashe wannan sai je ya tara su a ƙananan rafuna da kuma magudanan ruwa sai ya cike. An yi ruwan sama shikenan sai a samu mai ambaliya.
Abokin aiki Murtala Faruk Sinna ya zanta da injiniya Zayyanu Tambari Yabo, masani kuma ƙwararre akan iskar gas, man fetur da makamashi, wanda ya haɗa kan masana da ƙwararru daga fannoni daban-daban wajen taron ƙarawa juna sani na ƙasa karo na uku wanda aka yi ta kafar sadarwa ta zamani ta Zoom a ranar 19 ga wannan wata mai ci. Ya fara da masa tambaya a game da taken taron na bana.
Maudu'in wannan taro da muka gabatar na tattaunawa kan hanyoyin ci gaban ƙasa na wannan shekara, mun tattauna ne akan hanyoyin da za a bi domin a samu ingantaccen muhalli da kuma la'akari da yadda ingantaccen muhalli zai kawo ci gaban ƙasa.
To waɗanne batutuwa ne wataƙila su masu jawabai a wurin taron suka fi mayar da hankali akan su?
Masana daban-daban daga hukumomi daban-daban daga gwamnatin tarayya da jihohi da manyan kamfuna da masana masu zaman kansu da suka tattauna sun jawo hankali kan lokaci yayi da ya kamata a maida hankali kan lamari na muhalli ya zama yana cikin manyan abubuwan da ake tattaunawa kuma ake shawo kan matsalolin muhalli da muke fama da shi, kamar irin gurgusowar hamada, kamar irin tafewan Lake Chad, kamar irin zaizayar ƙasa a wasu gurare na ƙasar nan, da ƙuna iskan gas da ake yi gurin hukuman fetur, da sauran barazana da ambaliyar ruwa da sauransu da ake samu. Kuma sun yi kira da lokaci yayi da duk wasu dokoki da Najeriya ta rattaba mu hannu na wasu yarjejeniya na ƙawance, ya kamata a maida hankali a ga cewa duk waɗannan matakai da ya kamata a ɗauka don a samu ingantaccen muhalli an wanzar da su domin ya kawo ci gaban wannan ƙasa tamu. Masanan kuma sun sake kira cewa a ba sassa daban-daban na ƙasar nan da jihohi da ƙananan hukumomi dama domin su yi hubbasa su ci gaba da shiga sahun gaba domin kawo canji da kawo ci gaba ga al'amuran da suka jibanci muhalli, domin idan waɗannan abubuwa suka tabbata to za a shawo kan wannan matsalolin hankali kuma a ƙara tabbatar da dorewar cigaban ƙasa.
Kai maganan wasu daga cikin matsaloli na gurɓacewar muhalli da suka hada da zaizayar ƙasa, irin gurgusuwar hamada da kuma irin lalacewar tafkin Chad da sauransu. Shin yaya waɗannan suke shafuwar rayuwar al'umma da kuma yanayin tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya?
Alal haƙiƙa shi muhalli yana da matukar tasiri da nasaba da cigaba, domin ai a cikin muhalli ne mutane suke zaune, a ciki ake noma, a ciki ake kamun kifi, a ciki ake kiyo, a ciki ake kasuwanci da duk wani al'amura na zaman yau da kullum. Don haka idan muhalli ya gurɓace zai iya kawo ta'asa da ɓanna ga cigaban wannan al'umma.
Mi sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a biyo mu a makon gobe domin jin cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Salisu Dahiru da injiniya Zayyana Tambari Yabo, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asallama.